Bayan kwashe tsawon kusan shekaru 10 na tashe-tashen hankula, kai hare-hare da satar shanu da ma mutane domin karbar kudin fansa a jihar Zamfara, sabuwar gwamnatin jihar na ganin yanzu lokaci ne na zaunawa teburin sasantawa tare da zimmar kawo ƙarshen lamarin wanda ya laƙume dubban rayuka a jihar. A matakin farko, duk da yake ba a yada kai ga ajiye makamai ba, an soma samun nasarar karɓo mutane da dama da 'yan bindigar jihar suke rike da su, a cewar wani daga cikin 'yan kwamitin da gwamnatin jihar ta kafa akan lamarin, Faruku Ahmad Gusau.
'Yan sa kai su ne gwamna ya fara tattaunawa da su, suka ce to sun ɗau alwashin sun kama Diyamin Hillani da matansu da uwayensu, suka yi alkawali suka kawo mutum 25. To Hillanin nan dama da suka yi bugo waya an ka ce ana kiransu su zo su a zanna lahiya, to sun haɗu wannan ƙorafi cewa iyalinsu suna hannun 'yan sa kai. To kuma sai suka ji 'yan sa kai sun kawo su har sun zo gamin House. To da aka kawo su sai ambun ya shiga, shauƙi ya shige su cewa tabbaci ana so a yi abin nan, sai ga sun sako mutum su ma 27. Ana nan tahiya yanzu abinda an ka sako wajen kusan mutum 246.
Wasu rahotanni na nuni da cewa sabon tsarin ya kunshi musayar fursunoni tsakanin 'yan bindigar da gwamnati a ƙarƙashin jagorancin kwamishinan 'yan sandan jihar, wasu lokutan ma har da kuɗaɗe. To amma mashawarci na musamman ga gwamnan jihar akan sha'anin tsaro Abubakar Muhammad Dauran ya bayyana min yadda lamarin yake.
Domin alƙawalin da muke da su na cewa insha Allah za mu kare musu mutuncinsu, kuma za mu basu su dinga shigowa kasuwanni, matansu na sai da nono, tunda duk fulanin gada ha gani an jihar Zamfara ne, ba wasu baƙi ba ne muke da su. Sai kuma alƙawali na biyu wanda gwamnatin musu domin sun yi ƙorafi a kan mutanensu da suke tsare wasu wurare haka lokacin da aka kama su. Sannan wasunsu sun taho da shanaye bisa hanya an tare su an kama su, babu wanda aka kama, babu shanun. To wannan abun yana ɗaya daga cikin ƙorukan da suka yi mai girma gwamna, wanda cire kuma shi insha Allah ya masa alƙawari cewa lalle tabbata inda mutanen suka tsare zai ƙoƙari ko ta wata hanya ya duba ya gani ya ga cewa ya ceto al'umma su zuwa gare su insha Allah.
To sai dai gwamnatin adawa ta APC da ta gabata ta bayyana ta babar samun nasarar tsarin na sulhu, wanda ta ce ta yi irinsa a can baya amma bai sami nasara ba. Sani gwamna Mayanci shi ne mataimakin shugaban jam'iyyar APC a jihar, kuma jigo a gwamnatin Abdulaziz Yari da ta gabata.
Ba za a yi bayanin cewa an samu wata nasara ba, saboda ita harkar sulhu mataki ɗaya ce zuwa uku. Na farko a sasanta da su da su bari, na biyu su kawo makamansu, na uku matakan da za a ɗauka na inganta rayuwarsu domin su kada su koma cikin wannan al'amari. So ko da mataki na ɗaya ba a ƙare ba, to bai kamata a ce an hito ana ta bugun gaba ba da cewa an samu zaman lafiya a cikin jihar Zamfara. Amman dai muna fatar a sami zaman lafiya a cikin jihar Zamfara.
To amma kuma Faruku Shatiman Rijiya na ganin siyasa ce kawai, domin ko shirin sulhun na yanzu ya bambanta da na da.
Shi tsohon gwamna lokacin shi ne aka ɗauko wannan hitina. Mutumin nan ya kasa shekara 8 yana mulkin jihar Zamfara. Ya kasa sai ya ga wani cikin wata biyu, bai kai ma wata biyu ba, ya zo gashi Allah ya kawo mana sauƙin wannan abu. Uwayensu su ne ƙungiyar miyatta Allah. Da ita aka ware zannawa aka sai sasancin nan kayan a shiga a gansu. To yanzu cikin wannan huda da ake yi, akalla an so bin daga 350 babu abinda za a zo a rinka fallasawa ne ga rediyo ba.
Yanzu haka dai wasu jama'ar jihar na bayyana samun raguwar kai hare-hare da satar jama'a a jihar, duk da yake suna cike da fatan ganin 'yan bindigar sun ajiye makamansu a daidai sa'ad da wasu 'yan gudun hijira ke so mu komawa gidajensu. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Sokoto, Najeriya.